نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ko ga watan Zulqa'ida, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429, wanda kuma yazo daidai da 25 ga watan 11 shekara ta miladiya 2008 da 4 ko wancan da 7 kenan. A wannan darasi namu na mako cikin karatun littafin Ka'idatun Jalila fi Tawassuli wal Wasila, wallafar Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama tana 728. kuma wannan shine majalisin mu na 56 a cikin karatun wannan littafin. Ina muka kwana? وقد اتفق العلماء. تو دان uwa malam sani bai ji dadi ba, sai mai addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya. وقد اتفق العلماء على انه لا يجوز لاحد ان ينظر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وان هذا النظر نظر شرك لا يوفى به، وكذلك الحلف بالقرآن بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين، فإنه لم يجوز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فإذا لم يجوز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله. ما لن يلا مكان أكن الإقسام على الله بالمخلوقين. Aiwa Allah madaukakin sarki rantsuwa akan cewa sai yayi abu kaza, sannan rantsuwar ta kasance da wani halitta daga cikin halittunsa, da malai yake cewa wannan ba shari'a bane, kuma wannan ba a kira shi tawassuli. Ka kira wani kai rantsuwa da shi, kuma rantsuwar nan Allah kake yiwa cewa sai yayi kaza, ka rantsi da rawanin wani, ko ka rantsi da shehu wani, ko ka rantsi da annabi wani, ubangiji sai kayi kaza. Wannan shine al-iqsamu ala Allah bil makhluqin, wanda kuma wannan baya shiga karkashin abinda ake cewa tawassuli, wannan bai halatta ba. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa qad ittafaqa al-ulama, kuma malamai gaba daya sun yi ittifaki sun hadu ala annahu la yajuzu li ahadin, bisa cewa bai halatta ga wani ba, an yanzura li ghairi Allah, yayi ba kance ga wani Allah, la li nabiyyin wala li ghairi nabiyyin, bai halatta ba ga annabi ko ga wani annabi. Mutum ya ce ya yi bakance ga wani, idan wani nashi marar lafiya ya samu sauki, to zai yanka masa sa ko dan maraki, abin nan zai yanka masa sa ko dan maraki, ko kuma ainihin zai yi sadaka da kuɗi kaza. To wannan bai halatta ba ka yi ma wani makhluki irin wannan bakance, kamar yadda yake gudana ga wasu jahilai waɗanda suke yi ma wasu da suke cewa waliyai ne, su yi musu irin wannan bakacin. Daga mutum ya ɗauki ɗan akuya ko rago ko maraki ko ainihin bijiminsa, ya tafi makabarta da sunan ya tafi gurin waliyewa ne akan cewa yana da bukata da zai gittiya masa, idan ya biya masa bukatarsa shi kuma zai yanka wannan dan marakin ko wannan ragon ga shi wannan na cikin kabari din da yake kwanci. Wannan shirka ce da Allah bata halatta ba. Ba wani wanda yake da wannan haƙƙin sai Allah. Shi kadai ne ake yi wa bakanci, wa Ubangiji idan ka bani abu kaza da nake nema, ka biya min bukata ta iri kaza, to Ubangiji zan yi sadaka da kuɗi kaza, ko Ubangiji zan yanka raguna ko zan yanka shanu. Wannan Ubangiji ake yi wa yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ubangiji ya yabi masu cika irin wannan alwashin idan sun yi. Amma duk wanda zai yi alwashi wanda yake na saban Allah ne, to bai kamata ya cika wannan alwashin ba bayan ya ji hukuncin Allah a kansa. Man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah biyayya, to ya cika wannan alwashin. Wanda kuma yayi alwashin zai saba wa Allah, to kada ya saba wa Allah din. Wanda alwashi din kuma babu kafara a kansa, domin asali ma bai halatta ba. Rantsuwar da ta halatta ita ake wa kafara, amma rantsuwar da daman can bata halatta ba, babu ma maganar kafara a kan. Mutum ya yi rantsuwa da kabarin wani, ko ya yi rantsuwa da wani annabi, ko da mala'ika, ko da waliyi, ko da shaidanu, wannan rantsuwar bata ma kullu ba, ballantana a ce idan mutum ya warware ta zai yi kafara. Shine malai yake cewa wannan ittifaki ne da malamai kakkaf suka yi a kansa, cewa bai halatta ba. Ba a yi wa kowa, ko annabi ko wani annabi. Wa anna hadha nazru shirkin la yufa bihi. Wannan alwashin, wannan bakancen na shirka ne, ba ma a cika shi. Da mutum zai yi shi bisa jahilci sannan ya ji hukuncin Allah dangane da shi, to ba bai halatta ya ce zai cika wannan alwashin ba. Wa kadhalika al-halifu bil Qur'an, wannan ba zai zama haka ba. Wa kadhalika al-halif bil Qur'an, sai dai wa kadhalika al-halif bil makhluqat, wannan bil Qur'an tazammukha ma ce, domin al-halif bil Qur'an sifa ce, al-Qur'an sifa ce daga sifofin Allah. Kuma bil ijma, ijma'in malamai kakkaf ya kullu akan cewa ya halatta irin tsuwa da sifar Ubangiji, karantsi da sifa ta Ubangiji ya halatta. Maganar al-Qur'ani magana ce ta Allah, saboda ka sifar ta ce Allah ya kira al-Qur'ani maganar sa. Wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Saboda haka a rantsuwa da Al-Qur'ani, wannan rantsuwa ne da Ubangiji, rantsuwa ne da Allah. Haka wannan kalmar bil Qur'ani kalma ce mukhama, babu ita, me yake a ƙasa? Eh, haka ya kamata, ba mala Allah ba, ba la Allah. As-sawab wa kadhalika al-halif bil makhluqat, haka nan halitta da rantsuwa da sauran halittu, la yan'aqidu bihi al-yamin, wannan rantsuwar ba za ta kullu ba, ka rantse da wani mahaluki. Wala kaffarata fihi, kuma babu kaffara idan mutum ya yi rantsuwa da wani mahaluki. Al-Qur'ani kuma ba mahaluki bane, kaga ashe za a yi rantsuwa da shi. Wannan kuma ita ce aqidar Ibn Taymiyyah, cewa Al-Qur'ani maganar Allah ce, minhu bada wa ilayhi ya'ud, kuma Al-Qur'an laysa makhluqan. Wannan magana ce da Ibn Taymiyyah ya nanata ta da dama a cikin littafansa da yawa a gurare daban-daban. Saboda haka wanda ya ولا كفارة فيه باب كفارة اتكين ايرون وانا رنصور حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كودا متزي رنصور دا النبي صلى الله عليه وسلم تونا رنصور متقل لبا اقوي جاهلين سكي رنصور دا النبي صلى الله عليه وسلم تيتيا رنصي دا منزن الله وانما ينا قنن يا رنصور تقولي ان يتي مكا يا رنصي دا الله وتكيل براك يدبا اما يتي يا رنصي دا منزن الله تيكا يدبا. Saboda haka in ya so ya girmama maka rantsuwar sai ya ce ya rantse har da manzon Allah ma, wato an wuce maganar rantsuwa da Allah, domin rantsuwa da Allah ta zama kwama, kowa yana yin ta, kuma ba a tsoron Allah a nan. To amma ya rantse da manzon Allah sai ka fi nutsuwa, ka fi yadda, to wannan bai halatta ba. Kuma irin wannan rantsuwar ba ta kullu ba, in ka ji mutum ya maka wannan rantsuwar to kaka yadda. لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه حتى ولو حلف بالنبي لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره ابن تيمية أيوة النبيان الأبايا ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء ومدى متنزي رنطوة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة يورو للنطوة أقول أنه كتم مالمي مفيا يوم مالمي سنة شواباب كفارة أولنا رنطوة دومي رنطوة تقول لئتاكي وكفارة أما رنطوة ما تقول لما ai babu maganar kuma kafara akan ta, domin kafara shine warware rantsuwa. To daman can bata kulluba, me zaka warware? كمالك والشافعي وابي حنيفه كمر مالك ده شافعي ده ابو حنيفه ده احمد cikin ruwayoyin daya daga cikin ruwayoyin sa biyu abinda suke cewa wannan rantsuwar bata da ma kafara domin bata ma kulluba balle ta buƙaci kafara bal naha anil halif bi hadha al yamin bal naha anil halif bi hadha al yamin bal ma imam ahmad shi kansa banda ma ɗaya daga cikin ruwayoyinsa wacce ta dace da sauran malamai da suka ce babu kafara, an samu ruwayar da shi kansa yake hana rantsuwa da irin wannan rantsuwar. Fa innahu lam yajuz an yahlufa biha ar-rajul fa idza lam yajuz an yahlufa biha ar-rajul, idan bai halatta mutum yayi rantsuwa da wannan nau'i na rantsuwa ba, bai halatta mutum ya ce ya rantsi da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya rantsi da wani mahluki ba, wala yuqsimu biha ala makhluqin, kuma ba za ka yi wa mahluki dan uwanka rantsuwa irin wannan rantsuwar ba, bai halatta kai ba. Fa kaifa yuqsimu biha ala al-khaliq jalla jalalu, to ta yaya kuma za ka yi wa Allah irin wannan rantsuwar? Idan har dan uwanka mahluki ba za ka ce ka rantsi masa da wani wanda yake mahluki irin sa ba, kuma ya zama rantsuwar ta kullu, to ya kuma za ka rantse wa Allah irin wannan rantsuwar? Ka ce ka rantse masa da wani sai ya yi maka kaza. Wannan abubuwa ne da suke ta faruwa ko suka yi ta faruwa tun lokacin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin jahilai suna irin wannan. To shi yasa yake ta bayani akan cewa wannan bai halatta ba. Wa amma su'alu bihi min ghairi iqsamin bihi fa hadha aidan mimma mana'a minhu ghairu wahid min al-ulama. Amma su'alu bihi, bihi al-damir huna yaudu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, a roƙi Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zatin annabi ko da darajar annabi, min ghairi iqsamin bihi, ba tare da rantsuwa da shi ba. Fa hadha aidan mimma mana'a minhu ghairu wahid min al-ulama, wannan ma wani abu ne da malamai ba ɗaya ba, ba biyu ba, malamai da dama sun hara wannan. Was-sunan as-sahiha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ihi ar-rashidin tadullu 'ala dhalika, kuma sunnoni da suka zo sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun da aka samu daga khalifofinsa shiryayyu guda hudu, su ma suna nuna hana, suna nuna bai halatta ba. Fa inna hadha innama yaf'aluhu man yaf'aluhu ala annahu qurbatun wa ta'atun wa annahu mimma yustajabu bihi ad-du'a, shi irin wannan roƙo da zatin annabi sallallahu alaihi wasallama ko da martabar annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yake yin irin wannan roƙon yana yin shi ne a matsayin yana yin biyayya ko yana yin da'a ga Allah, ya dauke shi a matsayin biyayya ne ga Allah, kusanci ne ga Allah, kuma yin haka zai sa an sa addu'ar sa. Wa ma kana min hadha an-nau'i, to duk abinda aka ce da'a ce, duk abinda aka ce kusanci ne ga Allah, fa in ma an yakuna wajiban, ko dai abin da ya zama wajibi ne, don haka kowa tilasta ya yi. Wa in ma ne kuna mustahabban, ko kuma ya zama mustahabbi ne, ana son ka yi in kai za ka samu lada. Duk abinda aka ce da'a ce, duk abinda aka ce ibada ce, duk abinda aka kira shi kusanci zuwa ga Allah, ko dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi, ba zai rasa ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen nan guda biyu ba. Duk abinda aka ce maka da'a ce ga Allah, to a gaya maka hukuncinta, wannan da'ar ta wajibi ce ko kuma a wannan da'ar ta mustahabbi ce? Kowane ɗaya daga cikin waɗannan hukunce-hukunce guda biyu yana buƙatar dalili daga Allah da manzonsa. Ba zai yi wa abu ya zama da'a ga Allah ba, ba tare da Ubangiji shi ya ce a yi abun ba, ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya ce a yi abun ba. Haka nan babu abin da zai zama da'a ga Allah, ya zama da'a ga Allah mustahabbi ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi umarni a yi shi ba, ba tare da Alƙur'ani ya zo da shi ba. Dole ne idan dai wajibi ne ko mustahabbi ne sai an samu dalilin sa a cikin Alƙur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, sannan yake daukan ɗaya daga cikin waɗannan hukunce-hukunce biyu. Idan ba haka ba, to zai kasance imma bid'a ne imma saban Allah ne. Idan an jingina shi da bautar Allah tare da cewa babu wani nassi da yazo akan cewa wannan bautar Allah ne, to ya zama bid'a. Imma kuma an samu nassi wanda ya hana abun, to ya zama ma'asiya, ya zama saban Allah. وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا وكل ما كان واجبا دو أبن يكسن شي واجبيني أو مستحبا ko ya zama mustahabbi ne fil ibadati a cikin ayyukan ibada wal ad'iyati da ayyukan addu'o'i fala budda an yashra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama li ummatihi to babu makawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta wa al'umma sa wannan abu babu abin da zai zama wajibi akan mu mu yi idan mun yi Allah zai takanka mana ko ya zama mustahabbi ne akan mu mu yi shi idan mun yi shi za mu samu dada kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da wannan abin ba ba zai yi ba tunda babu wani abin da manzo Allah ya bari wanda zai kusantar da mu zuwa ga Allah bai umarce mu da shi ba domin ya faɗa shi da kansa yace ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah wa yub'idukum 'anil nar illa wa qad amartukum bi babu wani abin da na sani na bari wanda yake kusantar da ku zuwa ga Allah yake nisantar da ku zuwa ga wuta face na umarce ku da abu to ba yadda za a ce kaza mustahabbi ne kaza wajibi ne amma kuma ba za a samu umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam akan ayi abun ba idan ku aka ce an samu mustahabbi ko an samu wajibi baya cikin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam to anan akwai jingina tuhuma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya koye wani abu na wajibi da ya zama tilas ga al'umma su yi aiki da shi bai gaya musu ba kaga wannan ba karamar tuhuma bace kake wa manzo sallallahu alaihi wasallama gaba daya amincewar da Allah yayi masa karusa ta ya amince shi ya zabe shi ya bashi ai isar da sakon sa kai kuma ka zo ka rushe wannan amincewar ubangiji ya dora masa isarwa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata ubangiji in dai baka isar abinda aka umarce ka kai ba to baka isar da sakon da ubangiji ya baka ba annabi kuma bai bar duniya ba sai da ya isar da duk abinda ubangiji ya dora masa ya isar babu wani abin da ya rage a cikin hudu ba sa ta ban kwana abinda ya gaya wa mutane abinda ya gaya wa mutane kenan ala hal ballag ala hal ballag ala hal ballag allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad haka ya rika cewa ya ubangiji na isar shin jama'a na isar ya ubangiji kai shaida ya ubangiji kai shaida zai kafa shaida zai kafa ubangiji shaida akan abin da bai yi ba sai yi ba haka babu wani abu da zaka kirawo shi addini ne kusanci ne ga Allah ba kuma tare da ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ba in kuma har ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba to ka tabbata wannan baya daga cikin abin da zamu bautata wa Allah da shi baya daga cikin abin da zamu kusanci ubangiji da shi shi ne abin da Ibn Taymiyyah yake faɗa to haka duk abin da zaka ce shari'a ce a yi shi da sunan ibada ko a yi shi da sunan addu'a wannan zai kusantar da mu ga Allah fala budda an yashra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama li ummatihi dole ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta shi ga al'umma fa idza lam yashra' hadha li ummatihi lam yakun wajiban wala mustahabban in ko har manzo Allah ba shi ya shar'anta wannan ba to babu yadda za a iya zama wajibi babu yadda za a iya zama mustahabbi wala yakunu qurbatan wala ta'atan babu yadda za a iya zama kusanci zuwa ga Allah babu yadda za a iya zama da'a biyayya ga Allah wala sababan li ijabati du'a babu yadda za a iya zama wani dalili ne da zai sa Allah ya amsa addu'ar mutum kaga ashe kenan da irin wannan tawassulin da zaki ko da martaba ko da daraja da ya kasance wani abu ne da zamu kusanci Allah da shi da tilas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hakan ya koya mana hakan to amma kasancewar ba a samu wata sunna sahihiya daga manzo sallallahu alaihi wasallam da take dauke da wannan ba bal ma abinda aka samu yana nuna aka san haka cikin maganganunsa da ayyukansa da ayyukan sahabbansa babu shakka wannan sai yake nuna mana cewa ashe wannan kenan ba addini bane ba ibada bace ba wani abu bane da zai sa a karba addu'a وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله ابن تيميه اذا ما انت با ga wanda suke rike karatu yayi wannan bayani a baya a fadade faman i'taqada dhalika fi hadha aw fi hadha fa huwa dhallun wa kanat bid'atuhu min al bid'i as sayyi'ah wanda duk ya kudirce wannan fi hadha aw fi hadha dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dangane da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudirce cewa yin wannan tawassuli din yana daga cikin addini fa huwa dhallun ibn tabi'a ce wannan bata ce ne wa kanat bid'atuhu min al bid'i as sayyi'ah kuma bid'arsa tana daga cikin bid'o'i masu muni shin cewar da yayi min al bid'i as sayyi'ah ya nuna akwai al bid'i al hasana a gurin sa a'a wannan shi ita sayya shine abin da ake faɗa da larabci a ce sifatul kashifa, sifa da za ta ƙara fito maka da abu ƙarara, ba wai dan abin bai kunshi wannan sifar ba, an ƙara wannan sifar ne dan ta ƙara fito maka da shi abin. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa bi ihda salah, bai halatta a zubar da jinin mutum musulmi ba wani yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Akwai wanda zai zama musulmi baya shaidawa kuma babu abin da sani, dole duk musulmi yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Amma Annabi ya kara da yashhadu an la ilaha illallah dan ta zama sifa kashifa lil muslim, aka ce menene musulmi, kace shine wanda yake shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah. القرآن إلهم من ينجازوا كما إن الله كتاب ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أقوي ونوان ديك كرم ونا الله با الله بكم إليك دهجة باب كاك لا برهان ونا صفة كاشفة باوينا نونا أقوي ون ديك ينا دهجة أقوي ون ديك يبا دهجة الله ينا مقنا أكم ون دبا دهجة ونا لا برهان له به ينا نفن دكا ونما ون ديك كرم ونا با الله ببا دهجة sauraka wannan ita ce sifa kashifa. Kalmar sayya ana tana nufin duk bid'a mummuna ce, wa qad tabayyana bil hadith as-sahih bil ahadith as-sahiha wa mastaqri'a min ahwal an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ihi ar-rashidin anna hadha lam yakun mashru'an indahu, kuma hakika ya bayyana ta hanyar hadisai ingantattu da abinda aka samu ta bincike na kalailaicewa daga halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam da na halifofinsa shiryayyu, anna hadha cewa irin wannan tawassulin lam yakun mashru'an indahum, bai zama shari'a a gurinsu ba. Wa aidan har ila yau dai faqad tabayyana annahu su'alun lillahi ta'ala bi sababin la yunasibu ijabatu du'a, ya riga ya bayyana kuma yayi wannan bayanin a baya cewa wannan roƙon Allah ne tare da amfani da wani sababi wanda bai dace da amsa addu'a ba. Ka roƙi Allah bi sababin ajnabiyin, da wani sababin da yake ba naka ba, abinda kai yake naka shi kake roƙon Allah da shi. Kayi sallah, wannan sallah haƙƙin kace taka ce bautar kai kayi ta, to sai ka roƙi Allah da wannan bautar. Kayi karatun Qur'ani, ka roƙi Allah da karatun Qur'ani. Kayi da'a, kayi imani, ka roƙi Allah da wannan. Ka roƙi Allah da wani sabab wanda yake yunasibu ijabatar du'a. Na Ubangiji nayi maka biyayya, na yi abinda ka sani ya Ubangiji ka amsa min addu'a ta, kaga anan ka roƙe shi da wani sababi yunasibu ijabatar du'a. Ya Ubangiji kai mai gafara ne, ka gafarta min, ka roƙe shi da sifar sa wacce take ta dace da irin addu'a da kake. Ya Ubangiji kai mai azurtawa ne, ka azurta ni, ka roƙe shi da wani sababi wanda yake yunasibu ijabatar du'a, ya dace da amsa addu'ar ta. Amma lokacin da kace ya Ubangiji dan alfarmarwa ne, alfarman nan tashi ce ba taka bace, sauraka ka roƙe shi da wani abu wanda yake ajnabi, wani ne ya yi ma wani aiki, sai ka je ka ce wane dan aikin da wane ya yi min, kai min kaza, to kai kai min wane shi ya yi wannan aikin, saboda nashi ne shi, in shi zai roƙa maka ya ce ya wane dan aikin da na yi maka yi ma wane kaza, kaga anan shi ya roƙi Ubangiji da wani abin da yake nashi ne, wannan shi ne ake kira shafa'a. Akwai shafa'a, shi yasa ake zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a. To kaga in yayi addu'a wannan shafa'a ce, yana roƙon Ubangiji da matsayin da yake da shi a gurin Allah. Amma kai ka je ka roƙe shi da matsayin sa shi, to wannan ka roƙi Ubangiji da abinda ba naka ba. Wa annahu kas-su'al bil Ka'aba, wato sannan irin wannan roƙo din ka ce dan wane, ko dan darajar wane, ko dan martabar wane, daidai yake ka ce dan Ka'aba ayi min kaza, ko dan at-Turi dutsen Turi Sina ayi min kaza, ko dan al-Kursiyyi ayi min kaza, ko dan al-Arshi ayi min kaza, ko dan masallacin gadan kai ayi min kaza. Duk waɗannan gurare ne masu daraja, masu alfarma, masu girma, Ubangiji ya rantse da watsuri. Amma ko wannan girman baya da alaka da kai, kai ka nemi naka matsayin gurin Allah, sai ka roƙi Allah da wannan matsayin. Ba wanda yake inkarin cewa Ka'aba guri ne wanda yake da girma da daraja, daki ne daga cikin dakunan Ubangiji, bal shine ma mafi girma a cikin masallatayya na Ubangiji. Amma ba za ka roƙi Allah da wannan ba, haka nan masallatayya duk na Allah ne, amma ba za ka roƙi Allah da wannan ba. wa ghairi zalika min al-makhluqati, da sauran halittu daban-daban ba waɗannan ba. Wa ma'lumun, Ibn Taymiyya yace kuma abu ne sananne, anna su'al Allah bil makhluqati laysa huwa mashru'an, ka roki Allah da halittu ka ce dan wani, wannan kowa ya san babu inda aka ce shari'a ce ai haka, babu inda nassi yazo akan wannan a Al-Qur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, ba bai ja akan wannan. Kama anna al-iqsama biha laysa mashru'an, haka nan rantsuwa da halittu bai halatta ba, wannan kowa ya san haka. Ba za ka rantse da Ka'aba ba, ba za ka rantse da masallaci ba, ba za ka rantse da dutsen Tsur Sina ba, duk ba za ka yi wannan ba, dan waɗannan duk makhluqati ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya yi shiru. Saboda in ka rantse da wani Allah ba ka yi rantsuwa da Allah ba, ka yi rantsuwa ne da wani sa. Man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, manzo yace wanda ya rantse da wani Allah ya shirka. Saboda haka wannan abu ne wanda aka riga aka sani, bal huwa manhiyun anhu, abu ne ma da aka hana a shari'a. Fakama annahu la yasubu li ahadin an yahlifa bi makhluqin, to kamar yanda bai halatta ga wani ba ya yi rantsuwa da wani mahaluki. Fala yahlifu ala llahi bi makhluqin, ba zai rantse wa Allah ba da wani mahaluki. Wala yasaluhu bi nafsi makhluqin, ba zai roki Allah da zatin wani mahaluki ba. Wa indama yasalu bil asbab allati tunasibu ijabata ad-du'a, zai roki Allah ne da sabubba wanda suka dace da amsa addu'ar mai addu'a, kamar yanda aka yi bayani a baya, kama taqaddama tafsiluhu, kamar yanda bayanin wannan ya gabata a baya daki-daki. Lakin qad ruya fi jawazi zalika atharun wa aqwalun an ba'd ahli al-ilm, walakin ليس بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوع. ابن تيميه yace sai dai an ruwaito wajen halaccin yin haka din, an ruwaito wasu asar, wasu ruwayoyi, wa aqwal, an ruwaito wasu maganganu an ba bi ahli ilmi daga wasu malamai. Walakin sai dai abin da ya kamata a sani, laysa bil manqul an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un thabitun, duk abin da aka shiro daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka jingina masa dangane da wannan matsala cewa ya halatta, babu wani abin da yake tabbatacce. Bal kulluha mawdu'a, duk hadisan da suka zo akan wannan hadisai ne waɗanda suke bara gurbi. Wa amma an-naqlu amman laysa qawluhu hujjatan fa ba'dahu thabitun wa ba'dahu laysa bithabit, amma a ciro magana daga wani wanda maganar sa bata zama hujja ba, a ce wani malami ya ce halalle, wani malami yayi, wani malami ya je kabarin wani yayi tawassuli da shi, wani abin ya tabbata, wani abin bai tabbata ba. Ga wanda bai tabbata ba, kaga babu ma maganar a jingina masa maganar, a ce ya faɗa ko yayi, wannan bai inganta ba, bai ma dace ai haka ba. Ga wanda kuma bai ya tabbata yayi din, maganar sa ba hujja bace, aikin sa ba hujja bane, hujja tana cikin maganar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Wal hadithu alladhi rawahu Ahmad wa Ibn Majah, hadithin nan da Imam Ahmad ya ruwaito, haka nan Ibn Majah ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa. Wa fihi, wanda a cikin sa da akwai jumlar da take cewa bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi mamshaya hadha, ya ubangiji ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka, da haƙƙin masu roƙonka a kanka, ina roƙonka da haƙƙin tafiyar nan tawa. Wani yayi da yawa ɗan bid'a suna hujja da wannan akan halaccin tawassuli da zati, ce kashi an yi tawassuli bis sa'ilina, masu roƙo an yi tawassuli da su, mutum ya yi tawassuli da tafiyarsa, wanda ai duk makhluqat ne, ya za ka yi tawassuli da makhluqat idan da bai halatta ba? Annabi ya ce mutum ya faɗa haka, kaga kenan ya halatta tawassuli. Ibn Taymiyya yace to wannan hadisi rawahu Ahmad an Waqi an Fudayl ibn Marzuq an Atiyata an Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man qala idha kharaja ila as-salati Allahumma inni as'aluka bi haqqi as-sa'ilina alayka wa bi haqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruju ashiran wala batira wala riya'an wala sum'a kharajtu ittiqa'a sakhtika wa ittiqa'a mardatika أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. حديث ما لن يتي إمام أحمد يا روي توشي أتكين كندنسا مسونة المسند شيكما دقا وكي ابن الجراح الرؤاسي دقا فضيل ابن مرزوق الكوفي دقا عطية ابن أبي سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من قال إذا خرج إلى الصلاة وند زي فتسلى يا عند فتسلى يتي اللهم يا أبنجي إني أسألك بحق السائلين عليك يا أبنجي إنا روبانك دا حق ما سروا وانك أكنك وبحق ممشاي هذا إنا روبانك دا حق وانا تفيا تاوى فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا يا أبنجي بمفتو دنونا جرمان كي بفو دنونا إساء دا تاكما ولا رياء ولا سمعة بمفتو دنونا رياء كودنونا دن أجاء فتابا خرجت اتقاء سخطك نافتو دنقدن كشنك وابتقاء مرضاتك دني من يردك أسألك أن تنقذني من النار إنا روقنك كتيردني دقوتا وأن تدخلني الجنة كما كشقدني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي كما كغافرت من ذنوبينا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت باب ما غافرت ذنوبي سيكي كدي خرج معه سبعون ألف ملك ملائكو دبو سبعين ذا سفت تارد شي يستغفرون له سنة نيمة مسا غافرة وأقبل الله عليه بوجهه أبنجي يفسكن توشي نفسك السا حتى يقضي صلاته حر سياغ مسلسة فما ستوسلي سكتي أتكين وانا حديثي أكوي دليل هلت شنين توسلي دذات مهلوكين saboda an ce bi haƙƙi sa'ilina wa bi haƙƙi mamshaya shine ibnu taymiya ya koro wannan hadisin domin ya bada misali na hadisan da ake kawowa a babin tawassuli wanda basu inganta ba a babin tawassuli da zaki wanda basu inganta ba yace wa hadha alhadith huwa min riwayat atiyyah alawfi wannan hadisi wanda ya ruwaito shi kamar yadda kuka gani a cikin salsalar isnadin sa shine atiyyah alawfi shi kuma an abi sa'id daga abu sa'id وهو ضعيف بإجماع أهل العلم شيكو وانا أطيع ضعيفين ميرونين لإجماع مرسنا إلى من حديث إنك يكدو بكندن تاريهن مرويتا حديثي أبن ذاك غني دنغنن أطيع العوفي باير دادي باير كو بابو يبو أبن دسكي فدا شيني ميرونين على هبي أشكل التافن سأضع فاء أبن ديكي جوا مجمع على ضعفي an yi ijma'i akan raunin sa don haka babu inda ya samu ainihin yabo ko da ma daga bakin waɗanda suke masu sassauci irin su Ibn Hibban irin su Al-Ijli da sauransu ko su ba su yabe shi ba saboda haka an yi kwatsa-kwatsa da shi bayan wannan an jefe shi da tadlisi kuma wanda yake mai muna tadlisi shine boye aibi abu mai aibi ka boye shi shine ake kira tadlisi a hadisi akwai abin da ake cewa tadlisi a zamana a cikin isnadi akwai aibi wanda idan ka fito da shi malamai ba za su karbi hadisin ba so sai kai dabaru ta yadda zaka boye aibin idan aka sa ido akan hadisin kawai ba tare da an yi zurban bincike ba sai a karbi hadisin ana kallon isnadi sai a cewa a wannan isnadi karbabbe ne to abinda aka tuhumi shi aqiyatul aufi da shi shine yana tadlisi kuma mummunan tadlisi yana da ruwaya daga Abu Sa'id al-Khudri lokacin Abu Sa'id al-Khudri yana da rai yana zuwa gurin karatun sa ya zauna ya ji hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ji hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri bayan rasuwar Abu Sa'id al-Khudri sai ya koma zuwa ga wani mutum da ake kira Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi ko wannan mutum makaryaci ne shahararre ne a lokacin sa mai yiwa manzo Allah ƙarya ne mai kera hadisan jabu ne ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aqiyatul aufi sai ya koma majalisin sa sai yake jin hadisan wannan mutum in ya tashi bada hadisin wannan mutum makaryaci wanda kowa ya shahara ya san shi da ƙarya sai ya yi masa alkunya da Abu Sa'id sai ya ce ya ji Abu Sa'id ya ce Annabi ya ce kaga wanda ya san shi
da daukan ilimi daga Abu Sa'id al-Khudri, abinda zai kawo a tunaninsa cewa Abu Sa'id al-Khudri yake ne, tunda an san shi yana halattar majalisinsa lokacin yana dare, ba zai taba kawowa cewa wannan makaryacin yake nufi da Abu Sa'id din ba. Kaga na akwai koyi aibi, akwai tadlisi kuma mummuna. Ka dauki sahabban manzon Allah, ka dauko wani makaryaci wanda ba sahabi ba, wani makaryaci, sannan kai musu alkunya daya, ka hada su alkunya, ka dinga kawo maganganu kana hada na makaryacin da na mai gaskiyar guri guda, kaga wannan ai ba karamin laifi bane. To shi yasa malamai suka yi watsi da shi, suka yi fancikali da shi, bayan raunin su kuma ga tadlisi, sannan kuma ga bid'a ta tare da shi. To kaga shi ne fa mai wannan hadisin, kuma daga Abu Sa'id din ya rawaito, kaga zai yiwu ya zama Abu Sa'id din wannan ne, kuma koda ma zai ce al-Khudri, ai mai rauni ne shi. Kasirul khata'i ne kamar yadda Ibn Hajar ya wasa tashi, mai yawan kurakurai, koda ma bai yi wannan tadlisi ba, baya wancan kwangyan, koda a ce bai yi, inda zai kawo ya ce daga Abu Sa'id al-Khudri din, to wannan ba zai zama karbabbe ba, saboda kasancewarsa shi a karan kansa mai rauni ne. To ga kuma rauni, sannan kuma ga tadlisi, sannan ga bid'a. To kaga wannan hadisi ba da zai zama hujja a gurin ahlus sunna, nan ne ake samun wato ta taburza da ɗan bid'a. Shi ɗan bid'a irin waɗannan hadisan su ne ainihin garkuwarsa, da rigima ta kaure ta ilimi, to zai ta kawo maka su, kar kuma za ka yi ta cewa bai inganta ba, mai rauni ne. To nan ne kuma zai shiga faɗa, kai komai a ce kai komai ku ce mai rauni, ni ma in na gana ma sai in ce na kai ma mai rauni ne. To ka gana ma ka faɗa mana, abu ne na hujja ai, in ka ce mai rauni ne ba sai ka hujja ba, ni da na ce mai rauni da ai ba kawai na ce mai rauni ba ne da ka, akwai dalili. Yanzu ka ce wannan hadisi, ce yana nan mai rauni ne saboda ruwayar Atiyatul Awfi ne an Abi Sa'id. Atiyatul Awfi kuma ga sukan da malamai suka yi masa, in ka musa je ka duba dukkan wani kundin littafi na tarajum na rijal, labarurrukan malaman hadisi, ka buɗo Atiyatul Awfi ka ga me aka faɗa a kansa, abu ne mai kyau ko mara kyau, ba wani wanda ya taɓa yabansa. To kai kuma in ka ce nawa ni ma mai rauni ne, to sai ka kawo min hujjar da take nuna mai rauni ne, amma ba wai kawai haka kawai mutum yake shakar iska, kawai da ka shaƙi iska fita ba kaza bai ga ba, haka bane, da ilimi ake yi. Saboda haka wannan hadisi mai rauni ne da ijma'i ahlul ilm, saboda rawinsa mai rauni ne. Wa qad ruwiya min tariqin akhar wa huwa da'ifun aidan, an kuma ruwaito shi ta wata hanya daban, ita ma hanyar bata inganta ba. Ibn Sunni fi amal al-yawm wal layla ya ruwaito hadisin ta hanyar wani mutum da ake kira Al-Wazi' ibn Nafi' al-Uqayli, shi kuma daga Abu Salama ibn Abdurrahman, shi kuma daga Jabir ibn Abdullah, shi kuma daga Bilal ladanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan siga ta zo, Allahumma inna as'aluka bi haqqi as-sa'ilina 'alayka, a cikin wannan ruwaya. To ita ma wannan ruwaya bata inganta ba, saboda shi wannan Al-Wazi' ibn Nafi' kazzabun, makaryaci ne. Saboda haka hadisin sa mawdu'i ne, makaryaci ne. Shi yasa zaka ga irin su Ibn al-Jawzi har mata ke suke ce masa, suke masa ce la wazi'a lahu yamna'uhu min al-kadhib, ba yada ainihin tsoron Allah da yake hana shi ƙarya. To shi ne fayro to wannan, shi wannan Al-Wazi' ibn Nafi', kaga hadisin sa mawdu'i ne. Don haka mu anan ma Ibn Taymiyyah yayi sassauci kadan da yace wa qadru huwa min tariqin akhar wa huwa da'ifun aidan, kama ta yace wa huwa mawdu'un wa lafdhuhu la hujjata fihi. To ta fuskar isnadi kaga dai hadisin ya je kasa, to ta fuskar matani kuma zai iya zama hujja a babin da muke magana akan sa na tawassuli da zati. Ibn Taymiyyah yace to alafazin sa ma kuma zai zama hujja ba, inda ma za a ce mu rintsa idanunmu mu manta da batun isnadi, a ce kowace sharan ma za mu karba a matsayin hadisi ne. To aka kalli lafazin wannan hadisi ba zai zama hujja ba. Ce fa inna haqqa as-sa'ilina 'alayhi an yujibahum, haƙƙin masu roƙon Allah ga akan Ubangiji shine ya ansa musu. Kamar yadda yake idan sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashkurun. Ubangiji ya alƙawarin a roƙe shi, ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ubangiji shi da kansa ya ce ku roƙe ni in an samu. Saboda haka shi ne ya dora wa kansa wannan haƙƙin, naku ne haƙƙin ku ne ya dora wa kansa, ba ku ko wajabta masa ba, shi ya wajabta wa kansa, kamar yadda yake kasaba rabbukum ala nafsihi rahma, shi ya wajabta wa kansa. don haka kaga haqqis sa'ilina alaihi shine an sa musu, an sa musu addu'ar su sifa ce tawa ta ubangiji. In ka roki Allah da sifar sa kai abinda ba daidai ba, kai ba sai mu ba wannan muke mai tattauna akai ba, ai muna tattauna ne akan ka roki Allah da darajar wani, da zatin wani, da martabar wani, ba da sifar Allah ba. Wannan kuma bai haqqis sa'ilina alaika, wannan sifa ce ta ubangiji, domin haqqus sa'ilina shine ya ansa musu idan sun roke shi. Wa bi haqqi mamshaya hada, da haƙƙin wannan tafiyar tawa. Menene haƙƙin wanda yake ibada? Tafiyar ka zuwa masallaci ibada ce, haƙƙin ibada kuma shine ya baka lada. Wannan bayar da ladan sifa ce ta ubangiji, ka roƙi ubangiji da sifar da take tashi ce, roƙon Allah da sifar sa wanda yana daga cikin abinda ahlus sunna suka yi ijma'i akan halaccin sa, ba akan sa muke tattauna ba, ashe kaga hadisin hujjar mu ce ma ba hujjar ka ba, an gane ku. Yace wa huwa haqqun ahaqqahu Allah ta'ala ala nafsihi al-karima, wannan haƙƙi ubangiji shi ya wajabta shi akan sa, akan zatin sa mai karamci, bi wa'dihi as-sadiqi, ta hanyar alƙawarin da yayi, uduni astajib lakum, bi ittifaqi ahli al-ilmi, da ittifaqin malamai gaba daya, wa bi ijabihi ala nafsihi fi ahadi aqwalihim, ko dai ta hanyar alƙawari da yayi, ko ta hanyar wajabtawa kansa da yayi, malamai maganganu biyu suka yi, ko dai a ce ta hanyar yayi alƙawari, ubangiji kuma baya saba alƙawari, inna Allah la yukhliful mi'ad, ubangiji baya saba alƙawari, don haka shi alƙawarin ka roke shi da an sa maka, ko kuma ce a shi ya wajabtawa kansa tun a makaran farko, yadda dai duk ka faɗa sakamakon ba zai canza ba. Wa qad taqaddama basul kalami ala zalika, in ba ku manta ba yayi magana akan irin wannan a baya. Saboda haka kaga mutum ya roki ubangiji ne a cikin wannan addu'a da wata sifa ta ubangiji, shi ne an sawa masu addu'a, ko kuma sakawa masu ibada, wannan kuma sifa ce wanda ya sifantu da ita, domin shi ya rubuta wa kansa wannan. Wa hadha bi manzilati thalathati alladhina sa'aluhu fil ghari, wannan daidai yake da matsayin mutanen nan guda uku wanda suka roki Allah madaukakin sarki, fil ghari, a cikin kogo, lokacin da suka shiga kogo, dutse ya rufe bakin kogon, su uku suka roƙi Allah, kowa ya roƙi Allah da abinda yayi dan Allah na ayyukan ibada, ubangiji ya karɓi addu'ar su, wannan dutse ya kau daga bakin kofar kogo suka fita. Wannan ashabul gari din sune ashabul raqim da ubangiji ya faɗa, ar-raqim da ubangiji ya faɗa sune waɗannan mutane guda uku, an gane. Akwai ashabul kafi, ashabul kafi war raqimi, ar-raqim din shine wannan kogon kamar yanda yazo a cikin ruwayat Tabarani, kusan malaman tafsiri sun yi ta sabani akan ar-raqim din me ake nufi, Allah da aka rubuta sunayen sa ake nufi, ko ko a sunan gurin ne ar-raqim, ko kuma menene ar-raqim. Magana mafi inganci shine ar-raqim kuma maganar waɗannan mutane guda uku ake nufi, haka yazo a cikin sunna kuma ita ce abinda zaka fassara al-Qur'ani da shi karan farko. Dan hatta tafsir al-Qur'an bil Qur'an, tafsiri ne bil ra'i ko tafsiri ne bil ma'thuf? Tafsir al-Qur'an bil Qur'an, hal huwa min bab at-tafsir bil ra'i aw min bab at-tafsir bil ma'thuf? Bil ma'thuf. Abu ba can ke bane. Ana cewa min bab at-tafsir bil ma'thuf, amma magana mafi inganci shine min bab at-tafsir bil ra'i. At-tafsir bil ma'thuf shine at-tafsir bil sunnah. Kace aya kaza ita ce ta guri kaza, suna bada ma'ana kaza, ko waccan aya tana fassara wannan yake yadi ne, shi yasa za ka ga wani guri ana sabawa, wannan malamin yace a waccan aya daban, wannan daban, wani kuma ya hada su yace duk za su iya hada ayoyi a bai guda suke nufi, wannan ijtihadi ne, ba annabi bane yace aya kaza ta fassara aya kaza, sai dai kai ijtihadi, wani gurin ya dace daidai kai, wani gurin kuma a samu ja. Wannan tafsir bil ra'i ne, ba bil ma'thur ba, bil ijtihad, tafsiri ne da ijtihadi, ake bil ra'i ana nufin bil ijtihad, tafsir bil ma'thur shine yaya manzo Allah ya fassara abu, shine tafsir bil ma'thur. In aka samu manzo Allah ya fassara abu, kaga kuma babu wani wanda zai zo ce ga fassara kuma a waye shi, babu kuma wani wanda zai dauki fassara sa bayan ta manzo sallallahu alaihi wasallam, kat an yanke, domin shi aka dora wa bayani nauyin da yake bayani, to kuma yayi bayani wani yanzu kuma yace a gana shi wanda ya saba na manzo Allah, saurare shi, in ya san da manzo Allah ya kawo shi, kaga yayi babban laifi. In ko bai san da manzo da na manzo ba sallallahu alaihi wasallam kai ka sani, sannan ka bada shi ka saki na manzo kai kuma nan kai laifi. Duka yana cikin tafsir bil ijtihad, matukar ba su jingina tafsirin su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Amma ana hada da dauka tafsir bil mansur kamar da su yi tafsir Abdul Mansur fi tafsir bil mansur a cikin daga maganganun sahabbai da ga tabi'ai wanda zai shiga cikin tafsir bil ijtihad ba da ra'ayi. Alladheena ta'aluu fi gharibi a'malihim fa innahu ta'alahu hadha bi birrihi al'azim daya da cikin su ya roke shi
ربنا آمنا يا أبنجي من إيمان فاغفر لنا دون هكا كغافة تامنا من إيمان دون هكا كغافة تامنا وتو كغافة تامنا أدلين إيمان دمكي سنة توصلي دائكي لنسو والحمنا كجكم وأنت خير الراحمين كيني في أيام سجن أي وقال تعالى هكا أبنجي قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هكذا ubangiji yake cewa ka gaya musu shin bana ba ku labarin abin da yafi wannan alkhairi ba shine ga wadanda duk suka ji tsoron ubangijin su suna da aljannatai wanda koramu suke gudana ta karkashin su suna masu zama a cikin wannan aljannatai ya dan zama da dindindin sannan suna da mataye wadanda suke da tsarki waridwanu minallah sannan kuma suna da wata yarda ta musamman daga Allah wallahu basirun bil ibad kuma Allah mai gani ne ga bayinsa suwane ne waɗannan bayin alladheena yaquluna rabbana sune waɗanda suke cewa ya ubangijinmu innana amanna lalle fa mu'min yi imani faghfir lana don haka ka gafarta mana zanubanmu faghfir lana zanubana wa qina azaban nar ka gafarta mana zanubanmu ka kuma tsare mu shiga azabar wuta kaga anan sun roki Allah da imanin sun roki Allah da abin da ya umarce su su yi shine na imani wa kana ibn mas'ud yaqulu fi sahar ibn mas'ud yana fada a goshin asbar wato sulusun dare na ƙarshe yakan tashi yana addu'a wannan ya gabata a baya yana cewa Allahumma da'awtani Allahumma da'awtani fa ajabtu wa amartani fa ata'tu wa hadha sahrun faghfir li ya ubangiji ka kirawo ni in yi imani kuma na ansa wannan kira naka ya ubangiji ka umarce ni kuma na yi biyayya ga umarnin da kai min wa hadha sahrun to ga mu'a sulusun dare na ƙarshe gefin asbar faghfir li don haka ya ubangiji ka gafarta min kaga anan yana tawassuli da imanin sa yana tawassuli da da'asa wannan shine abin da yazo daga bayi na kwarai kuma kaga kenan wancan hadisi ma inda ya inganta zaka sa shi ne a wannan layi Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alayka wa bihaqqi mamshaya hadha mamshaya hadha aikin ka ne na tafiya zuwa masallaci ya ubangiji ina roƙonka da wannan kaga wannan ba zai zama cikin babin da muke magana akan sa ba don haka koda ya inganta ba a samu hujjar da za a iya kafa hujja da ita ba akan halaccin irin wannan nau'i na tawassuli wanda sunna ba ta zo da shi ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake dan Allah malam da gaske ne manzon Allah ya taba aiken jaki kiran sahabi idan haka ne malam wani sahabi ne to ka tambaye wani jaki ne mana jaki ya kamata ka sani yayi ke wallahi ni ban san wannan kisar ba ba ka san ba baki a faɗa a gaya maka ita amma ban san ta ba wallahi a karance ne ban san ta ba ban san sahabin ba ban san jakin ba a taimake ni da sunan kabilar da ta fara yin maulidi dan namanta to ya aka yi da ka sani idan karanta kai ka kowa littafin da karanta ba da ka kara karantawa in a kasar ka ji ka kara sin kasar din waɗanda suka fara yin maulidi a tarihi a cikin karni na hudu su ne al-Fatimiyya ba al-Fatimiyya ba daular Ubaidiyya suna kiran kansu da al-Fatimiyya shi yasa mukan ambace su da wannan amma ba su da alaka da Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta kusa ko ta nesa mutane ne waɗanda suke bin shi'a batiliya bakar shi'a wanda suke allantar da wasu mutane ba Allah ba sun kafa bakar daula a Masar sun kafa ta al-Maghrib al-Arabi kamar daular Buwayhiyya wanda ta yi shekara da shekaru ɗaruruwan shekaru suna gallazawa al'ummar musulmi inda aka gallazawa dukkan wani wanda yake da alaka da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa alakar ba mai ƙarfi ba ce suka haramta yin taraddi ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kakaf a fadin duk inda suke mulki baka isa ka kirawo sunan wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce radiyallahu anhu ba yanzu nan dan doka zai yi gaba da kai zai awon gaba da kai hakanan suka ta kashe malamai in kashe malamai kamar da su yake faɗa a cikin muqaddimar littafin sa tarihul khulafa tarihul khulafa ta san kashe ya kai ya hawara sama da malaman sunna dubu a 4000 a zamanin sama da malamai 4000 saboda ka daula ce ta ta'addanci wanda suka yi ta'addaba kankani ba sai da daular Alisul Seljuk daular Salajika su ne suka karye wannan daula din daular Seljukiya daula ce ta sunna wanda kuma mutanen takini su ne suka karye su waɗannan fadumiyuna din ko kuma al-ubaydiyuna wannan shine sunansu na gaskiya al-ubaydiyuna mabiya wani abu abdullahi abu ubaydillahi abdullahi ibn abi ubaydillahi qaddah lokacin da muka yi dogon magana akan maulidi din mun fadi waɗannan abubuwa katin uku ne in ka samu duk zaka ji a tarihin abin nan da littattafan da zaka koma su yi maka wannan bayani har ma da littattafan da zaka gaya maka irin yadda za a suke yin maulidi a wancan lokaci kamar in ka duba littafin Subhul Asha na Al-Qalqashandi ya kawo har yadda suke yin maulidi amma mutumin da ake cewa sahibu Irbil wani sarki adali a Irbil can ne cikin Mosul a arewacin Iraki cewa shi ya fara a karni na 6 kamar da Suyuti ya ambato a cikin littafin sa Husnul Maqsid wannan magana ba daidai bace kuskure ne wannan shi wannan sarki ya zo ne a karni na 6 su kuma wadancan turaye tun karni na 4 kaga kenan bayan wajen shekara 200 da fara abu shi ya zo ya kufa kaga ya kufa ne wajen yan Shi'a kuma jahili ne shi wannan sarkin kuma adali ne jahili ne sai ne jahili zai kawo addini kuma abin shi akai ya halatta in karanta qur'ani ko in yi tasbihi in ce Allah ya kai ladan ga iyayena wannan bai tabbata ba a sunna al-aslu shine dan adam in ya mutu aikin sa ya yanki illa min sadaqatin jariya aw ilmin yantafa'u bi al-walid salihin yad'u lahu in ba wadannan uku ba sai abinda nafsi yazo da shi kamar mutum yayi sadaka wannan nafsi ya zo da shi kamar mutum yayi ma wani haji wannan ma nafsi ya zo da shi hujja an nafsi ka sun ma'an shubru ma wannan ma nafsi ya zo da shi abinda nafsi bai zo da shi ba to ba za ka yi kiyasi ba tunda akwai wani wata hujja akwai wani asul guda daya wanda yake nuna hali in ba an samu togaciya daga wani nafsi ba to ra'ayi kuma zai ka togaciya a nan ba don haka ba za ka zo kai sallah ka ce sallan nan ka yi ta dan wani ba ko kai azumi ka ce wannan azumin a kai wa yana ladan sa wannan duk nafsi bai zo akan waɗannan ba don haka magana mafi rinjaye shine za a tsaya akan abinda nafsi ya zo akan sa abinda nafsi bai zo akan sa ba za a yi kiyasin sa akan wanda nafsi ya zo da shi ba domin wannan masail ne tauqifiya ma ishtihadi baya shiga ciki to ni wannan rubutun da aka saka na karanta ka gaya mun mai rubuta wannan kuma yace shin mutum zai iya mayar da lissafin watanni daidai da na Saudiya ganin yadda kusan duk shekara ake sabawa a wannan kasar to kasar ku za ka yi kokarin a gyara ba zai yiwu ba ka zauna kawai ka ce koyaushe sai ka yi lissafi da abin nan kai ta kokarin a gyara ta hanyar nuna wa mutane kurakuran da ake yi da kuma irin yadda ya kamata a yi wajen a ga cewa an cimma gyaran abu amma dan magana kurakurai akwai kurakurai game da abin da ya shafi lissafin wata a kasar abu ne wanda duk yadda ka kai ga bawa abin kariya wani lokaci sai ka yi wa wanda suke yin bore uzuri sai ka musu uzuri dan a Najeriya kamar yanzu bana a duk duniya muka dai muka yi a sallah duk duniya wanda kuma sunnar Allah ɗaya ce ta hudowar rana da faduwar ta ɗaya ce sunnatullahi walan tajida li sunnatihi tabdila sunnar ubangiji ɗaya ce ta hudowar rana da faduwar ta ta hudowar wata da faduwar ta to ba zai yiwu ba a ce sunnar ubangiji a ko ina tana tafiya bisa tsari ɗaya amma a Najeriya ta kare ta tafi kuma da wani tsari daban-daban ubangiji ba haka ya duniyar ba shi yasa lokacin muna karatu wallahi ina tunawa idan muka faɗi wani abu da ya shafi ganin wata a ƙasar mu malaman ma cewa suke ƙarya muke irin dai kana so kawai kai tambayi wani abu ne wanda babu shi ina tuna Sheikh Muhammad Al-Mukhtar ya sha ƙarya ta abu a ce a shekara 40 ƙasar ku ba a yi azumi 30 ba azumi bai cika ba Sha'ban bai cika ba Ramadan bai cika ba zai ce kai ba zai yiwu ba wannan ƙarya kake ba ma zai tsaya na baka ansa ta da ƙarya kake ka tambaya kai tambaya mai ma'ana na taba jin ai masa wannan tambaya abin da yake kenan ba zai yi ba kuma ga wanda ya karanta yadda abubuwa suke shi yasa za ga malamai kamar Taqiyuddin Surki abin nan Taqiyuddin Surki afwan cikin littafin sa da yayi na ganin wata akwai inda yake idan wanda ya duna ganin wata har ya zama yayi abin da ya sabawa abin da ya tabbata da lissafi aka tabbata ta hanyar lissafi ba zai yi ba ana iya sukar tazkiyarsa da wannan duk da cewa malamai sun ce ana tabbatar da wata ne ta hanyar gani amma in ya kawo abin da ba zai yiwu ba a lissafi ya wakana to ana sukar tazkiyarsa adalarsa a ce to kai wannan ba adali ba ne to ta yiwu a kamar Najeriya gari ƙasa ce mai faɗi musamman inda mu muke tafiya akan gani ɗaya wajen ɗauka da gani ɗaya wajen ajewa za ka samu a wani gurin binciken shaidu ana tsanantawa kamar yadda na samu shaida a nan Kano ana bin abin da ɗan tsauri akan tsare mutum har ma ya faɗi ta yaya ya gan shi da kusur wanda ya gan shi ta wani ɓangare ya gan shi don duk wannan abu ne da tilasta sai an yi wannan tambayoyin saboda akwai ta inda wata yake huduwa akwai ta inda baya huduwa akwai yadda yake tsayuwar to ta nan akan iya gane wanda kawai ɗan daru ne ɗan rikici ne kawai ya zo kawo muku rikici musamman ma akwai jita-jita ta wasu jahilan malamai da suke yada wata magana cewa wai duk wanda ya ga wata aka yi azumi da ganinsa to duk wanda ya azumi a wannan shekarar yana da kamashi a ciki wannan ta sa jahilai su kuma su ga tsoro ai bara shi ya yi ƙarya ko musamman ma ya san cewa 29 din nan ba a wuce shi sau aka sai ya je kawai da 29 ta yi sai ya bulayi shi a yi azumi da ganinsa to in wata jihar ana tsanantawa wasu jihohi kuma gaba a tsanantawa kuma ko ina aka ba labarin aiki ake da ganin ba a cewa ai ta jiha kaza babu wani to kaga dole ne a samu yanzu kaga yadda kasar Saudiya suke bin abun za ka yi mamaki suna da kwamitoci kuma na alkalai wanda har majalisar alkalai ta koli gaba ɗaya wanda manyan malamai ne a cikinta suna cikin kwamitin ganin wata saboda haka in wannan ya ce ya gani sai an je gaban wannan sai an je gaban wannan sai an je gaban wannan kafin a fito a shelantawa mutane shi yasa za a ga wata shekarar an yi 30 wata shekarar an yi 29 kamar yadda manzo Allah ya ce asharu hakaza wa hakaza to mu asharu hakaza saboda haka kokari za a yi abin nan a yi kokari a gyara ina tunawa akwai shekarar da dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adamu ya so ya tutu akan wannan kuma yana da gaskiya aka bi aka kallallame shi dai ya haƙura to failan abubuwan suna tafiya a haka nan gaba wani yana tutsun ba za ka matsa ba shi yasa ne ban cika kautatawa ba akan wannan ban cika kautatawa ba saboda wasu ne suka ɓata mu da haka in ka kai barna ka ɓata abu wani kuma ya zo shi ma ya yi tashi farfaɗiyar ko wani menene shi za ka matsa masa kuma waɗannan kai shuru ka kyale su haka ko dai a gyara duka ko kuma kamar kowa ya yi abin da yake gani ya fi nutsuwa kawai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ban ce baka babu wannan ba na ce ana faɗar wannan amma ba haka ba ne ba wai ban san wannan ba wannan shi ne ma fi shahara shi ya sa a dinnan aka yi ba da ansa ɗaya duk da wani ya yi jara'a wanda shi ya fi shahara amma kuma in ka tsaya ka kalli maganar ba haka ba ce ba wai na ce ba wannan ba ne maganar rantsarwa da mai kace sai a manya ci zaɓe a rantsar da shi a bashi alkur'ani ya riƙe to a yawanci kalmomin da ake faɗa ba rantsuwa ba ne ba wai ya rantse da Allah yake cewa ba kawai dai ya riƙe ƙur'anin ne shi yasa ai suke cin dukiyar jama'a don su san ba rantsuwa ba ce kuma ita amana ko ka rantse ko baka rantse ba in ka ci ta Allah zai kama ka akai wannan rantsuwar da ita da babu duk ɗaya ne ubangiji ba kyale ka zai yi ba inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ya ayyuhalladhina amanu la takhunu allaha war rasula wa taqulu amanatukum antum ta'lamun ubangiji ya haramta da haka ko ka rantse me sai an tawo ka rantse ai ana rantsuwar kuma suna cin kuɗin saboda ka san ma saba dan yazo ya rantsuwar ba zai hana ci kuɗin ba haka ko ya rantse ko kai ya rantse wannan amana ce a wuyansa kuma ubangiji sai ya tambaye shi akan wannan amanar da aka bashi in yace ubangiji sai ya tsike shi ya masa wannan tambayoyin me yasa ya ci dukiyar ko bai rantsi ba don haka kawai rantsuwa ce ana yin wasu da bible a ce to ku musulmi ne ku riƙe qur'ani kawai wani protocol ne amma ba ya canza wani abu la yuqaddimu wala yu'akhkhir
Muhammad ibn Sa'id. Yana da sunaye sun fi dari.
Saboda barnarsa. Da haka duk masu son su boye barnarsa sai su sa masa suna daban. Wani kira shi Muhammad ibn Sa'id, wani kira shi Hisham, wani kira shi sunaye daban-daban. Duk kuma mutum ɗaya ne.
Amma abu sunan da ya fi shahara ke da shi kenan Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi. Wallahi ban ji ba sosai mutum ne. من مرات وعليه الصيام صام عنه وليه حديث ليس صحيح متفق عليه اتقين بخاري ومسلم اما يدا wasu ruwayoyi suka nuna siyamun nazr ne azumi ne na bakance ba azumi na farilla ba azumi na bakance ka gane ya mutu yayi bakance zai yi azumi kaza don haka sai a tsaya akan abin da nassi ya zo a dashi nassi ya fassara hadisin cewa azumin bakance ne ba azumin farz ba azumin ramadan ba shi yasa baka ji na faɗi shi ba
wannan game da hudu ba ce
hudu ba wace hudu ba ce ake wa yara sun haife su akwai tahnik akwai kuma abin da ake faɗa na kiran sallah a hannun da kunnen dama iqama a kunnen hagu wanda kuma duk hadisan wannan ba su inganta ba za ka babu iqama la kunnen la a kunnen hagu la a kunnen dama tahnik kuma wannan tabarruk bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan khususiya ce ta shi saboda haka kai wani ya sa wani damino ya sa wa danka wannan baya da asali annabi yayi amma Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usman bai yi ba in albarka ne sun fika albarka inda a ce sun fahimci cewa abin kowa ma na iya yi to ya kamata su ma su yi a kai musu yaya su yi ta tattaune suna samu sabbin a yi masa addu'a Allah raya sai ya tauna wani abu ya samu a bakinsa to shi kenan mu tsaya nan.